أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na karatun littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam na Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan zata zama halka ta 33 a yammacin Laraba 25 ga watan Zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda yake daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2023 har yanzu muna cikin babul ghusli minal janaba hadisin da muka fara bayani kansa a makon da ya gabata hadisi na karshe ne a wannan babi ba mu kammala ba lokaci ya kure mana yace an abi ja'far muhammad bin ali bin al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhu daga abu ja'far wannan abu ja'far bayani ya gabata a kansa al-bakir محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله يدرسه جبادا أما بند أبو طالب من يمك بياني أولنا قبر تواشي أبو طالب بديش قد أركش من دا داس سامير دان الله با سبو دا يا رسول با كان الدين المسلم شبا to shi yasa fadin mawallafin littafin radiyallahu anhum malamai sun yi magana a wannan gabar da misali cewa yayi an abi ja'far muhammad bin ali bin al-husayn bin ali sai ce radiyallahu anhu da ambaton abu talib bai zo ba da sai ce radiyallahu anhu amma kasantuwar ambaton abu talib ya zo da kenan ba za a ce radiyallahu anhu أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله شي أبو جعفر الباقي يا كسن تيد شي دمهي فنسا علي بن الحسين زين العابدين كنا سن كسن تي سوسو بيو عند جابر بن عبد الله سن كسن تي أقولن جابر عن عبد الله الله يرددش دبابنسا قبات إذا جابر دبابنسا عبد الله دك صحبيني وعنده قوم عددي ونكتي أقرن جعفر أقرن جابر أقوي وسمتاني واتو أمجلس جابر كن أمجلس جابر أقوي وسمتاني دا سكي تارد شي وان دا سكي أمبانا دا إلي منصة أمتا إنسا نصحابي نما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم وان دا أو كراتو قرن النبي فسألوه عن الغسل sai suka tambaye shi kan wanka shin sufar wankan janaba suka tambayi Jabir a'a amsar da Jabir zai bayar ita za ta nuna maka ne akan me suka yi tambaya sun yi tambaya ne kan gwargwadon yawan ruwan da zai ishi mutum wankan janaba shine fasaluhu anil ghusl suka tambaye shi kan ruwan da za a iya wankan janaba da shi didda lafazin ya zo al-ghusl in an ce al-ghusl wanka to amma amsar da Jabir ya bayar ita take bayyana ghusl din da suke nufi yawan ruwan da zai ishi mai janaba wankan janaba faƙala sai Jabir ya ce yakfika sa'un sa'i guda zai ishe ka wankan janaba sa'i guda shine ake fitarwa a zakkan fidda kai ga dukkan musulmi namiji ko mace babba da yaro duk za a fitar musu kowa za a fitar masa da sa'i guda sa'i guda kuma daidai yake da mudun nabi hudu shi yake ba da sa'i guda shine malamai suka ce cikin tafin matsakaicin mutum mutumin da ba gajere ba kuma ba dogo ba matsakaici cikin tafinsa hudu shi yake daidai da sa'i guda to yanzu ka kaddara ka ebo ruwa cikin tafinka har guda hudu a ce shi zai ishe ka wankan janaba zai yiwu to da aka tambayi Jabir dan Abdullahi kan ruwan da zai ishe mutum wankan janaba sai ce wa mai tambaya yaktika sa'un sa'i guda zai ishe ka wankan janaba faqala rajulun sai wani mutum yace mai littafin Umdatul Aqam zai bayyana mana wane ne wannan mutumin a ƙarshen hadisi faqala rajulun sai wani mutum yace ma yaktini sa'i guda ba da za a iya ishe ni wankan janaba me yasa ya mai da wannan martani wa Jabir ƙarshen hadisin za mu ga dalilin da yasa yayi inkari ya mai da martani wa Jabir kan cewar ruwa wanda yawansa yake daidai da sa'i guda ba zai ishe shi wankan janaba ba faqala jabirun sai jabir ya sake mayar masa da martani shi wannan da yake majalisin jabir da yake cewa ruwan da yake sa'i guda ba zai ishe shi wankan janaba ba sai jabir ya mayar masa da martani yace kana yakti man huwa awfa minka sha'ara yace ai kuwa wannan ruwa sa'i gudan yana isa wanka ga wanda yafi ka yawan gashi kenan yanzu shi wannan mutumi da yake ganin ruwa sa'i guda wanda yawan sa sa'i guda ne ba zai ishe shi wankan janaba ba saboda ne yana da yawan gashi shi yasa yake ga shi ba zai ishe shi ba kamar yana so ya bayyana wa Jabir cewa ko da zai ishi wasu ni kan da ni da iri na ba zai ishe mu ba me yasa saboda suna da gashi mai yawa to shine Jabir ya gane me ye dalili da yasa yake nuna cewar sa'i guda ba zai ishe shi ba saboda me saboda yana da yawan gashi dalilai biyu ne Jabir ya fahimta dalili na farko ya ga yana da yawan gashi shi ko me yawan gashi yana da bukatuwa zuwa ga ruwa mai yawa to shine inkari wa Jabir cewa shi kan sa'i guda ba zai ishe shi ba sai Jabir ya ce kana yakfi man huwa awfa minka sha'ara ai kuwa sa'i gudan nan yana isa wanka ga wanda yafi ka yawan gashi duk takama da kake cewar kai kana da yawan gashi saboda haka ruwa sa'i guda ba zai ishe ka wanka ba ai kuwa wanda yafi ka yawan gashi yana isansa sannan kuma wa khairan minka har ila yau wanda yafi ka falala yafi ka alheri yafi ka daraja yafi ka imani yafi ka matsayi gurin Allah subhanahu wataala sa'i gudan nan yana isansa waye kenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan abinda Jabir ya fahimta daga shi wanda ke masa inkari kan cewar irinsa ruwa sa'i guda ba zai ishe su wankan janaba ba Jabir ya fahimci dalilai guda biyu daga wannan mutumi dalili na farko yana gashi mutum ne mai yawan gashi dalili na biyu kuma yana so yayi cikakkiyar wanka da Allah zai yarda da ita ya karba to in har yawan gashi ne yake gani zai hana ruwa sa'i guda ya ishe shi wanka to wanda yafi shi yawan gashi ruwa sa'i guda yana isansa wanka sannan in kuma yana ga takawace za ta sa yayi amfani da ruwa wadatacce dan yayi kyakkyawan wanka cikakken wanka ta yanda Allah zai yarda da tsarkin nasa to wanda yafi shi alkhairi yafi shi imani yafi shi takawa da tsoron Allah ruwa sa'i guda na isansa wanka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Jabir bayan ya mayar masa da martani inji shi mai riwayar hadisin Abu Ja'far al-Baqir yace thumma ammana fi thawbin sai ja musalla cikin mayafinsa guda mun san sutura su mayafai ne guda biyu daya suna daurawa a kunkumi, daya kuma suna yafawa a kafada. To kenan sitirar da Jabir yayi amfani da ita wajen jan su sallah kwaya daya ce, maimakon mayafai guda biya amfani da mayafi guda. Wa fi lafzin, a wani lafazi na Imam Muslim, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma'a ala ra'sihi thalathan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa a kansa sau uku in yazo wanka, ka kenan didda zai ruba ruwa sau uku a kansa, tare da haka ruwa sa'i guda yana isan sa wanka. Qala radiyallahu an ar-rajul alladhi qala ma yakfini huwa al-Hasan ibn Muhammad بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد ابن الحنفية شوى قال رضي الله عنه وأن قال رضي الله عنه وسمى لما يسكى شيء مغانا مولى في الكتاب أمدة الأحكام أما ميه كم رجوع دلفز رضي الله عنه أي إندا مغانا mawal ai kuma ina jin anus nusak din ku haka ne ko cewa qala radiyallahu anhu, wasu malaman suka ce maganin mawallafin shi wannan littafin ne zai yi bayani kan mutumin da yake inkari wa Jabir kan cewa ruwa sa'i guda ba zai ishe shi wanka ba. Wasu kuma suka ce a maganan marawaitin hadisin ne, waye marawaitin hadisin? Abu Ja'far al-Bakir. Maganarsa ce wannan shine mawallafin littafin ya dauko mana ita. Ar-rajul alladhi qala ma yakfini, mutumin da yace ruwa sa'i guda ba zai ishe ni wanka ba, wane ne wannan mutumi? Huwa al-Hasan ibn Muhammad bin Ali bin Abi Talib, shine al-Hasan ibn Muhammad bin Ali bin Abi Talib, wato jikan Ali dan Abi Talib, dan Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Ali bin Abi Talib ana ce masa Ibn al-Hanafiyya, dan Ali ne, dan Sayyidina Ali ne, Allah ya da su gaba daya. Sai dai shi da Al-Hasan da Al-Husayn ayyan Fatima ba uwa daya suke ba, kenan sun hada uba daya da Muhammad bin Ali bin Abi Talib da Hasan da Husayn, sun hada uba daya. Amma uwa kuma su ƴaƴan Fatima ƴar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shi kuma Muhammad ibn al-Hanafiyya dan al-Hanafiyya, shi yasa ake ce masa Ibn al-Hanafiyya. Mahaifiyarsa lokacin da aka je yakin Yamama, ka kenan Muhammad ibn al-Hanafiyya baya cikin sahabbai, Hasan Husayn duk suna cikin sahabbai saboda sun yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dama ka'ida ta sahabi ya cika sharuɗa guda uku, ya zama yayi zamani da Annabi bai takaita ga iya zamani ba, ya haɗu da Annabi. Haka Ibn Hajar ya ce, in an ce sahabi mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam, sai ya cika sharuɗa guda uku, in ji Ibn Hajar a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz as-sahaba. In an ce sahabi wanda ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, a lokacin da ya haɗu da Annabi yana mai imani da Annabi, kenan san da ya haɗu da Annabi shi musulmi ne. Kaga kenan wanda ya haɗu da Annabi ba musulmi ba, ba za a lissafa shi cikin sabon Annabi ba, koda ya musulunta daga baya. To amma sharadi shine zama san da ya haɗu da Annabi yana musulmi, sannan kuma ya mutu kan musulunci, wannan yana cikin jerin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga Muhammad ibn al-Hanafiyya shi lokacin da Annabi ma ya rasu ba a auro mahaifiyarsa ba, ba a ma haife shi ba. Muka ce mahaifiyarsa ta fito daga kabilar Banu Hanifa lokacin da aka yi yakin Yamama. Yakin Yamama, Yamama gari ne a yankin Yaman, garin Musailima al-Kadhdhab, wanda yace shi ma Annabi ne, ana masa wahayi kamar yadda ake Annabi wahayi, ba wai yana inkarin manzancin Annabi bane, amma shi ma fa Annabi ne, ya yadda Annabi Annabi ne, amma shi ma Annabi ne, zai tarayya da Annabi a annabta, shi Annabi ne daga yankin Quraishawa, shi kuma Annabi ne daga yankin Banu Hanifa. To sai aka wayi gari galibin yan kabilarsa, kabilar Banu Hanifa sun bi shi, tare da cewa sun fahimci cewa maƙaryaci ne. To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu anan ne hatsarin sa ya ƙara bayyana saboda da yana yin abin da shakku yana shakkun annabi saboda ya ga annabi duk wata kabila da ta isa wuyanta ya kai yanka ta kai ta kawo ake tsoronta in annabi ya haɗu da ita sai ya ga bayanta dama galibi kabilar quraish ce kabilar da annabi ya fito daga cikin ta to kabilar quraish sun yi ta gwabza yaki da annabi annabi yana ganin bayan su da karshe ma ya zo ya karga makka a hannun su to wannan yasa musailima yana da awar annabta amma yana yi da tsoro saboda yana tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana rasuwa shikenan sai yake ga yanzu fa lokaci yayi da zai fito da da'awar sa sosai ya bayyana ta sosai saboda kalubalen da yake fuskanta yanzu ya kau shine annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne ta fito da da'awar sa yana nuna shi ma fa annabi ne to sayyidina abubakar kuma ya ce wa Allah ya hada ni da shi in ba kai ba ya tura dakaru masu tarin yawa cikin iko Allah aka je aka gwabza yaki kusan na tsawon mako guda Allah ya bada nasara wa bangaren musulmai aka kashe musailima da yawa daga cikin mabiyansa su ma aka kashe su aka kama wasu a matsayin fursunonin yaki to sai zamanto mahaifiyar Muhammadu ibn al-Hanafiya tana cikin kamammin yaki na Yamama gazwatu Yamama da aka zo aka rarraba ita sai ta fada cikin kasan sayyidina Aliyu Allah ya yarda da shi to daga gare ta ne ya samu wannan danasa da ake ce masa Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib to dan sa ne Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib shine yake zaune a majalisin Jabir dan Abdullahi lokacin da aka yi tambaya wa Jabir akan adadin ruwa ko yawan ruwan da zai ishi mutum wankan janaba Jabir yace sa'i zai isa to shine Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib yake ga a yayi kadan saboda me saboda shi mutum ne mai yawan gashi kamar yadda malamai suka ambata cewa Allah madaukakin sarki ya azurta shi da yawan gashi to wannan yasa yayi inkari wa Jabir kan cewa shi kan sa'i ba zai ishe shi ba to shine Jabir ya kausasa harshe wajen mayar masa da martani kan cewar wanda ya fi shi yawan gashi kuma ya fi shi alkhairi da tsoron Allah sa'i guda din nan yana isansa wanka babban abin da zamu fahimta daga wannan hadisi shine ba a san almubazaranci a lokacin wanka ko alwala da ma sauran lokacin gaba da amma musamman in mutum ya zo ibada nan ba a san almubazaranci saboda ibada ba ta tafiya tare da sako yanzu a lokacin da mutum zai yi alwala yayi almubazaranci a alwalarsa wani zaka ga ya bude famfo sha yana ta zuba kuma yana ta alwala ruwan da zai zuba a lokacin da yake alwalan zai ishi mutum uku ko hudu su yi alwala da shi to kaga wannan almubazaranci ibada kuma da za a yi na neman yadda Allah na da'a wa Allah ba ta tafiya da sabon Allah subhanahu wataala haike nan hani zai fi ƙarfi a lokacin ibada hani dangane da almubazaranci a ruwa na alwala ko kuma ruwa na wanka zai fi ƙarfi wankan janaba ko kuma alwala dukkan sauran lokacin ba a san almubazaranci a ruwa to amma lokacin alwala da lokacin wanka hanin zai fi ƙarfi kuma zai fi tsanani saboda ibada bawa yake yi kuma yana neman kusacin Allah da kuma yaddan Allah subhanahu wataala ka yake nan idan mutum ya zo alwala sai ya takaita ta'adin ruwa saboda ruwa yana da girma sosai a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ta'allaka rayuwarmu da ruwa waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu da kaga yana rayuwa rayuwarsa ta ta'allaku ne da ruwa hikima ta Allah subhanahu wataala to kaga wannan ya nuna maka albarkan wannan ruwa din ta yanda Allah ya ta'allaka rayuwar duk wani mai rai ba mutum kawai ba ba dabbobi kawai ba ba kwari kawai ba duk wani abu da ke kai kawo a ban kasa mai rai yana da bukatuwa zuwa ga ruwa da zai rasa ruwa zai halaka saboda Allah ya ce waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy to kaga wannan zai nuna mana girman wannan abu da Allah madaukakin sarki ya halitta saboda haka ba a so duk yawansa duk wadatansa ba a san almubazaranci a kai rahama ta Allah subhanahu wataala ya ta'allaka rayuwar bayi da ruwa sai ya sanya kuma ruwa ya fi komai saukin samu ruwa ya fi komai arha yanzu zaka iya sayan kuskus daya naira 100-200 kuskus daya jarka 12 zaka iya sayan sa 200 ai a yayi tsada 300 ka duba kaga kwalbar tirare da zaka dauka ka sa a hannu na 200 bai taka kara karya ba komai bane in kana so ka samu tirare sosai akalla ka tira 1000 gashi dai bai fika rike shi a hannu ɗaya ba sai gashi ruwa jarka 12 zaka saye shi a naira 200 ko 300 saboda rahama ta Allah subhanahu wataala da ya ta'allaka rayuwar mu zuwa ga ruwa sai ya sanya kuma ruwa ya zama yafi komai sauki har abincin da zamu ci ruwa fi shi saukin samu da ga wani ruwa a kyauta ma yake samun sa ba sai ya wahala ba in ya bi wata hanya ya bi wata hanya sai kaga ruwa ya wadata masa 24 hours yana samun ruwa za a yi dafa abinci a sha a yi wanka a wanke gida a wanke sutura a yi kaza gashi nan a wadace saboda haka mutane sai su gode wa Allah subhanahu wataala bisa gagarumar ni'ima da ya musu na yalwata musu wannan abu da ya ta'allaka rayuwarsu da ita yana daga cikin kuma jinsin godiya wa Allah madaukakin sarki kar a saba masa kala aimu almubuzaranci da ruwan saboda almubuzaranci din saba wa Allah ne ya hana wa kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifina Allah madaukakin sarki ya ce ku ci ku sha kal ku yi almubuzaranci saboda ne Allah baya son masu almubuzaranci kenan yanzu wanda zai zo wanka ya bata ruwa bokiti biyu bokiti uku ko ya zo alwala ya bata ruwa rabin bokiti ya bude famfo sha yana zuba akwai wani malami da na sani a Saudiya duk da yanzu haka ya rasu yan cikin irin malaman da can Atiyyah bin Talib su a lokacin su babu shawa to lokacin da shawa ya kullo sai ce kai wannan wani shedani ne Allah ya kawo mana shawan wato shedan ne saboda lokacin da mutum zai zo wanka zai bude shawan kawai zuba yake yi yanzu in da a tara ruwan da ka bata lokacin da ka bude shawa tana zuba sai kaga an samu bokiti biyu zuwa uku wani ma za a iya samun bokiti hudu ko biyar wanda kai kadai bokiti daya ya ishe ka wanka amma a lokacin da ka bude shawan nan yana zuba sha wani kureshi ma zai kaga yana zuba to Atiyyah Muhammad Salim ya yi sharhin bulughul maram ya lokacin da shawa ya kullo a zamanin su da mutumin zamanin da can ne yace to ga wani shedani kuma Allah ya aiko mana mutane sai ku yi taka tsantsan daga cikin abubuwan da zamu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci kwadayin magabata kan bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta a ruwana tsarki ruwa da za a yi tsarki da shi magabata sukan yi kokarin koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta sa'i zai ishi mutun wankan janaba sa'i zai ishi mutun wankan janaba to amma ko yaushe ne mutun in yazo wankan janaba zai amfani da sa'i malamai suka ce a kar a kuntata abun a takura da yawa idan aka ce dole kawai sai duk sanda ka zo wanka dole kawai kai da sa'i in an yi haka an kuntata an takura Ibn Taqiq al-Eid yana ɗaya daga cikin wanda suka yi sharhin wannan littafi na Umdatul Ahkam cikin littafin sa Ihkamul Ahkam sharhi ne na Umdatul Ahkam yace wannan bayani cewa a iyakance adadin ruwa ko yawan ruwa da mutum zai yi wankan janaba da shi a ce kar ya wuce sa'i yace wannan in an yi haka an tsananta addini kuma addini ne mai sauki shi kuma wannan hadisi na Jabir ba wai ana so a nuna cewar kar mutum ya wuce sa'i gudan bane ana ishara ne kan rashin son almubuzaranci a lokacin da aka zo wanka sannan kuma akwai lokacin da za a so mutum kar ya wuce sa'i kaman wani lokaci ne yace misali a kaddare a halin tafiya
sannan kuma lokacin karancin ruwa to a irin waɗannan lokacin sai a tattala ruwan in mutun yazo sai ya takaita ruwan da zai yi wanka da shi amma haka yanzu kana zaune a gida kuma ruwa yana wadace kar a kuntata kai a ce ba za a wuce sa'i din ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu hadisi suka bayyana yayi wanka da ruwan da ya ninka sa'i ninkin baninkin kenan yanzu ya za a fahimci wannan hadisi za a fahimce shi kan cewar za a yi takaita ruwan wanka kar ya wuce sa'i a lokacin da ruwa yayi karanci ko kuma a yanayi misali kamar a ce a lokacin da ake halin tafiya abu na hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa abun so ne musulmi ya zamanto yana koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukansa hatta abubuwan da ba wajibai ba abun so ne musulmi ya zamanto yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu na biyar da zamu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta almubozaranci ga ruwa abun zargi ne almubozaranci ga ruwa abun zargi duk wani abu ma na amfani abun zargi ne almubozaranci a kansa to musamman ruwa zargin zai fi ƙarfi saboda albarkarsa da kuma kimarsa da darajarsa a gurin Allah subhanahu wata'ala ka kenan a lokacin da mutum ya zo alwala ko kuma lokacin da ya zo wanka ko kuma kowane lokaci da mutum zai amfani da ruwa sai ya kwatanta kar ya yi almubozaranci a lokacin da yake amfani da ruwa dan shi zai nuna cewa an gode wa Allah bisa ni'imar da ya mana na yalwata mana wannan ruwa da yayi wanda kuma rayuwar mu ta ta'allaku a kansa fa'ida ta shida da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yanda magabata suke mayar da martani mai zafi ga wanda yayi inkari musamman nassi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'ida ta bakwai da zamu dauka karkashin wannan hadisi ana so a lokacin da mutum yazo lokacin tsarki yana yi sau uku uku a ina muka fahimci wannan inda Jabir dan Abdullahi a cikin lafazin aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufrighu alma'a ala ra'sihi thalatha wannan maganan Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuba ruwa a kansa sau uku to karkashin wannan shine malamai suka ce wannan zai nuna maka mustahabbi ne abun so ne a lokacin da mutum ya zo tsarki na wanka ko kuma na alwala yana yi maimaitawa sau uku kenan da mutum zai yi sau ɗaya yayi amma kamala da cika shine ya maimaita yayi sau uku uku fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta ya halatta mutum yayi sallah a tufafi guda daya tunda a cikin hadisin ya bayyana mana cewa Jabir ya ja su sallah cikin tufafi guda daya kenan yanzu mutum ya sa jallabiyarsa ita kadai a jikinsa kaga ai jallabiya za ta sauka har kasan gwiwa kuma kasan gwiwa shine al'auran da namiji to zai iya sallarsa da ita babu matsala saboda wannan aiki na Jabir dan Abdullahi Allah ya yarda shi fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi ana samun ilimi sautani da dama da tambaya an tambayi Ibn Abbas Allah ya yarda shi akan ta yaya ya tara ilimi yace da harshe wanda yake mai tambaya da zuciya mai hakuri da jajircewa da dake inji Ibn Abbas Allah ya yarda shi Allah madaukakin sarki yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ya akai aka samu wannan ilimi daga gurin Jabir sakamakon tambayan sa da aka kagal tayu da ba a tambaye shi ba wannan ilimi ba za a same shi to sautari da dama wasu ilimin muka ba sa samuwa sai ta hanyar tambaya to kaga kenan tambaya na daga cikin hanyoyi na samun ilimi fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi za mu fahimci cewar duk wani wanda zai kawo rudani a kwakwalen mutane ko ya kawo musu kokonto a al'amarin addininsu in an tashi mayar masa da martani ana zafafa masa a nan gurin جابر da ya tashi mai da martani ma al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib lokacin da yace sa'i guda ba zai ishe shi wanka ba in muka kula da lafazin Jabir zamu ga ya zafafa ya kausasa harshe saboda waɗanda za su yi aiki irin na wannan ko inkari irin na wannan Jabir dan Abdullahi ya samu su iyaka shi kuma wannan ya dankwafar da shi ya nuna wa mutane cewa kar su rudu da shi ba abu ruduwa bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sa'in ya ishe shi to shi yasa sai Jabir ya maida masa martani cewa wanda yafi ka yawan gashi kuma yafi ka alkhairi da takawa sa'i gudan yana isan sa ga kenan yanzu duk wani wanda zai shigar da shubha wa mutane akan al'amarin addinin su ko ya sanya musu rudani ko ya sanya musu kokonto ba a daga masa kafa ana kausasa masa harshe ta yanda za a dankwafar da shi kar ya sanya wa mutane rudani a cikin addinin su kamar yadda Jabir dan Abdullahi yayi a wannan hadisi abu na karshe da zamu dauka fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa girman nasaban mutum baya ba mutum kwaba idan yayi abun a musanta masa ko kuma ai fito na fito da shi shi yanzu al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib ai nasabar sa mai girma ce me yasa saboda dan Aliyu ne Aliyu kuma shi ya fito daga kabila mafi daukaka kabila annabi sallallahu alaihi wasallam kabilar Banu Hashim ita ce kabilar sayyidina Ali shi kuma Muhammad dan sayyidina Ali al-Hasan kuma da yayi wannan inkari wa Jabir jikan sayyidina Ali amma tare da haka Jabir ya masa inkari inkarin ma mai zafi kai kenan mutum dan ya fito daga gida mai girma kaza ko yana da nasaba mai girma kaza in yayi abun a masa inkari ba a daga masa kafa a kaida ta addinin musulunci wannan shi ya kawo mu karshen bayani kan babul ghusli min al-janaba babin da zamu je kansa shine babu tayammum babin da yazo yake magana kan taimama kalmar at-tayammum a ma'anarta ta larabci ita ce al-qasdu al-qasdu in an ce at-tayammum ma'ana al-qasdu fil lugha ma'anarta a larabci shine nufata in ka nufaci abu za a ce tayammamta ka nufaci abu kaza akwai hadisi na Ka'ab dan Malik Allah ya dade shi hadisi ne mai tsayi da yayi bayanin idan annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Tabuka shi kuma bai fita yakin da annabi ba har zuwa lokacin da annabi ya dawo daga yaki yakin Tabuka ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi murmushin mai fushi saboda jikin annabi ya bashi cewan Ka'ab dan Malik bashi da dalilin da ya hana shi fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso kusa da annabi annabi ya tambaye shi ya ce ya rasulullahi bani da wani uzuri da ya hana ni fita yaki a wannan lokacin ma na fi wadata da kuma wadatan abun hannu da dabbar da zan hau zuwa yaki yace tunda yake a rayuwarsa bai taba mallakan dabbobi guda biyu da za a iya hawa a fita yaki ba sama da wannan lokaci da annabi ya fita bai fita tare da annabi ba kakenan bashi da wani uzuri bashi da wani hanzari da hana shi fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to anan annabi sai ya ce kar a masa magana da shi da abokansa guda biyu Murarat ibn Rabi al-Amri da kuma Hilal bin Umayya al-Waqifi su uku basu fita yaki ba tare da annabi kuma basu bayyana annabi kowane uzuri ba annabi ya ce a dauke musu magana sai kowa ya dauke musu za su haɗu da mutum su masa sallama ba zai amsa ba kuma ba mai musu sallama ba mai ce musu cikanku kasa ta musu kunci kwarai da gaske suka shiga matsi to shine sarkin gasa banasare ne yana kan addinin nasara kristan sai ya aiko takarda wasiƙa wa Ka'ab dan Malik saboda Ka'ab dan Malik matashi ne mai ƙarfi wasiƙar tana ɗauke da bayani kamar haka daga sarkin Gassan zuwa ga Ka'ab dan Malik naji cewa abokinka shine yana nufin annabi ya tabar da kai saboda haka ka kyale shi ka taho guri na ni zan ɗaukake ka Ka'ab dan Malik da ya karanta wasiƙar sai ya ce wannan ita ma wata musiba ce a kansa ta ma fi musibar rashin fitansa yaki tare da annabi ya ce fatayammamtu bihattan nura sai na nufati gurin gasa buredi da wannan takarda inje in gasa ta kona sai amfani da kalmar tayammamtu na nufata to shine malamai suka ce kalmar at-tayammum shine nufata a ma'anarta ta talarabti a ma'anarta kuma gurin malaman fiqhu musulunci suka ce in an ce at-tayammum shine mutun ya nufaci kasa kaga nufatar da ta fito mutun ya nufaci kasa dan ya shafa ta a fiskarsa da hannayensa a lokacin da ya rasa ruwa ya zama ya tsarkaka tsarkin da zai zama masa madadin alwala ko wanka ta hakan zai samu damar yin ibada kaga sai suka fassara da nufatar kasa saboda at-tayammum ma'anaha al-qasd ita ce nufata taimama an shar'anta ma wannan al'umma banda wannan al'umma al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ba al'ummar da aka shar'anta musu taimama ita kuma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abubuwan da Allah ya fifita wannan al'umma ta annabi akan sauran al'ummu na shar'anta mata taimama Allah ya shar'anta ma wannan al'umma taimama dan tausayinta shine malamai suke cewa tausayin da Allah yayi ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam sauran al'ummu ba su samu wannan tausayin ba abubuwa da yawa zaka ga Allah ya daga kafa ma wannan al'umma wanda sauran al'ummu sai kaga Allah bai daga musu wannan kafar ba saboda tausayin da yake wa al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da zai fito ma da tausayin Allah ga wannan al'umma wannan hukunci da aka shar'anta mana na yin taimama a lokacin da aka rasa ruwa wanda al'ummun da suka gabace mu ba a shar'anta musu wannan ba sannan kuma an shar'anta mana a duk inda sallah ya same mu mu yi sallah gurin ibada ne su kuma ba a yarje musu su yi sallah ba sai a masallaci al'ummun da suka gabace mu sannan daga cikin tausayi da Allah ke yi ma wannan al'umma an shar'anta mana cin ganima wanda su kuma ba a shar'anta musu ba ba a halatta musu cin ganima ba in annabi yayi yaki ya kammala sai wuta ta zo ta dauke ganima amma annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai aka halatta masa ganima da shi da al'ummarsa saboda tausayin da Allah subhanahu wataala yake yi ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummun da suka gabace mu in najasa ta taba sitiran mutum ba yarje masa ya wanke ba sai dai ya yanke gurin ya zubar mu kuma in najasa ta taba sai ka wanke ka je kai sallarka hankalinka a kwance to kaga wannan zai nuna mana rahama Allah subhanahu wataala ta yalwata ga wannan al'umma kaga in haka ne ya kamata mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu fi kowace al'umma godewa Allah saboda falala da Allah madaukakin sarki yayi mu wannan al'umma masu tarin yawa al'ummun da suka gabaci wannan al'umma Allah madaukakin sarki bai musu wannan falalan ba kyautatawa da Allah madaukakin sarki yayi mu wannan al'umma kyautatawa mai tarin yawa al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ba su samu wannan kyautatawa daga gurin Allah subhanahu wataala kaga kenan Allah madaukakin sarki ya cancanci al'ummar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta gode masa sannan ta masa da'a katta bijire masa dan ya mata komai dukkan gata Allah madaukakin sarki yayi ma wannan al'umma sannan tare da cewar annabin wannan al'umma shine na karshe amma sai Allah ya fifita shi kan sauran annabawa ita al'umma Allah ya zabe ta fifita ta kan sauran al'ummu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ku ne mafi alkhairin al'ummu gaba daya inji Allah subhanahu wataala to kaga shar'anta mana taimama da Allah madaukakin sarki yayi wannan na nuna mana falalar wannan al'umma akan sauran al'ummu da suka gabaci wannan al'umma ta kuma taimama ta tabbata shar'ancin ta cikin nassi na alqur'ani da kuma nassi na hadisi kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba da kuma ijma'i na malamai nassi na alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce falam tajidu ma'an fatayammamu ba ku samu ruwa ba to fatayammamu ku yi taimama kaga wannan dalili ne akan taimama cikin alqur'ani dalilai kuma cikin sunna suna nan barkatai ba iyaka wanda su ne zamu karanta a cikin wannan babi muka shiga insha Allahu ta'ala malamai suka ce hikimar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta taimama ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka yi dubi aka ga cewa asalin halittar dan adam kasa ce kasa ita ce asalin halittar dan adam ta yaya baban mu annabi adam ai da kasa Allah madaukakin sarki ya halicce shi to daga nan kuma sai aka sanya asalin halittar ƴaƴan annabi adam ya zama ruwa to Allah madaukakin sarki sai sanya waɗannan abubuwa guda biyu su zamanto abubuwan da za a tsarkaku da su dan ya nuna girman halittar dan adam a tsarkaku da ruwa a tsarkaku da kasa kaga kasa ita ce tushen halittar annabi adam ruwa kuma bayan tushen halittar mu duk wani halitta da za a halitta ruwa shine asalin sa to sai Allah ya sanya waɗannan abubuwa guda biyu su zamanto abubuwan tsarkakuwa dan ya nuna girman dan adam haka malamai suka bayyana a cikin littattafan su hadisi na farko da mawallafin wannan littafi ya kawo mana karkashin wannan babi na babu tayammum shine hadithin Imran dan Husayn wannan hadisi na Imran ibn Husayn Allah yarda da shi dalili ne akan taimama Imran ibn Husayn ya fito da kabilar Khuza'a kabilar Khuza'a kabila ce babbar kabila cikin kabilun Larabawa da take zaune a yankin Ta'ifa to shi Imran dan Husayn ya fito daga wannan kabila din musuluntarsa malamai sun yi sabani galibin malamai sun tafi kan cewa shekara ɗaya musulunta tare da Abu Huraira mun san Abu Huraira ya musulunta a wace shekara ta bakwai ko shekara ta bakwai lokacin da annabi ya je yakin Khaybara ba lokacin Abu Huraira ya musulunta ba to haka shi ma Imran dan Husayn lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin Khaybara a lokacin shi ma ya zo ya samu annabi a Khaybara da shi da Abu Huraira da sauran jama'a irinsu da wanda suka taho wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha su ma duk suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a Khaybara lokacin da ya yaki Yahudawa to a lokacin ne Imran dan Husayn ya musulunta haka Ibn Abdulbar ya hakaito cikin littafinsa Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab haka kuma Ibn Hajar shima a cikin littafinsa Al-Isaba fi Tamyizis Sahaba haka ya bayyana cewa Imran dan Husayn sun musulunta tare da Abu Huraira a shekara guda lokacin yakin Khaybar amma Imam At-Tabarani a cikin Mu'jam dinsa sai kawo ta riwaya da ta bambanta da ta su Ibn Abdulbar sai Ibn Hajar yake bayyana cewar shi yana cikin sabiqun al-awwalu musuluncinsa da wuri ne da wuri ya musulunta shi Imrana dan Husayn da shi da babansa da ƴar uwarsa tun ma gabanin annabi yayi hijira daga Makka ya dawo Madina Imran dan Husayn suka zo ga annabi da shi da mahaifinsa da ƴar uwarsa suka musulunta suka koma gurin mutanansu suka ci gaba da musulunci wannan riwaya ce ta Imam At-Tabarani to shi wannan sahabi Imran dan Husayn sahabi ne mai falala mai tarin yawa sawa'un musulunta sa yayi jinkiri ko kuma ya musulunta da wuri amma dai yana da falala wanda yake mai tarin yawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina shekara ta 8 bayan hijira ya tafi Makka zai je fathu Makka zai bude Makka ya kwace Makka daga hannun mushrikai ta dawo karkashin musulmai ya kakkabe Makka daga dauda na shirka ya fita da tutoci daban-daban Musa annabi in zai fita yaki yana fita da tuta daban-daban galibi in zai fita yaki yana fita da tuta guda uku tuta na gaba daya ma'ana na gaba daya musulmai babbar tuta sai kuma kananun tuta guda biyu ɗaya tutar muhajirun ɗaya kuma tutar al-ansar to amma annabi da yazo fita yakin yakin fathu makka lokacin da yazo fita ya fita da tutoci masu tarin yawa tare da cewa akwai babbar tuta wacce take na gaba daya to kananun tuta da annabi ya fita da su galibi zaka tarar kowace kabila tana da tutarta to kabilar khuza'a lokacin da annabi zai fita yaki na fathu makka buɗe makka kabilar khuza'a tutarta tana hannun imran dan husaini haka ibnu hajar ya bayyana a cikin littafin sa al-isaba fi tamyiz as-sahaba sannan falalasa tabiyu da malamai ke ambata yana cikin zarata masu fiqhun addinin musulunci cikin sahabban annabi wato zarata masana addini na musulunci da fiqhun addinin musulunci cikin sahabban annabi ana lissafin fuqaha'u masana fiqhun musulunci cikin sahabban annabi to za a lissafa imran dan husaini a ciki shi yasa zamanin khalifancin sayyidina umar Allah yarda da shi ya tura imran dan husaini zuwa basra ya je karantar da mutane addini saboda fahimtarsa ga addini sannan falalarsa ta uku da malamai suke ambata mutanen basara sun yi shaida cewar yana ganin mala'iku mala'iku masu rubuta ayyukan bayi sun yi shaida cewar imran dan husaini yana ganin su ido da ido shin zai iya yuwa dan adam ya ga mala'ika in Allah ya kaddara zai iya yuwa ya gani to amma wannan sai dai zamanin annabi ko amma a yau mutun yace ma ya ga mala'ika ai ba za ka yadda ba ko zamanin annabin ma ba za a yadda ba sai an samu dalili su kuma dama ba sa ƙarya zamanin annabi sabon annabi ba sa ƙarya kaga a yau dai ba wanda sai yace ma ya ga mala'ika ka yadda ka ce wannan babban makaryaci ne amma zamanin annabi akwai dalili mun san Usayd bin Hudayr yana cikin masana alqur'ani kuma Allah ya bashi murya mai dadi idan yana tilawa duk wanda yaji tilawansa sai ya burge shi to wata rana cikin dare yana sallah yana zabga tilawa mai dadi dan sa yana kwance gefen sa dokinsa kuma yana daure yana tilawa sai dokinsa yana fantsama yana zabura yana fantsama in yayi shiru da tilawan sai dokin ya tsaya in ya cigaba da tilawa sai doki ya dinga fantsama yana razana to sai ya takaita sallar da zai tsawaita sallar yayi kai saboda su ba abin da suke jin dadin ta kamar sallah sahabban annabi da annabi yanda imani yayi tasiri cikin zuciyarsu lokacin da suke samun cikakkiyar nutsuwa shine lokacin da suka shiga sallah mu kuma yanzu lokacin da kake rasa cikakken nutsuwa shine in ka shiga sallah yanzu liman da zai karanta misali muqaddara amma da wannan zai ati sai ai ta gunaguni wallahi ya rike mutane wallahi ya tsawaita to amma su sai a karanta bakara ba su an kara ba saboda dadin sallar da suke ji annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce idza fazi'ahu amrun sallah in al'amari ya daga masa hankali ya tada masa hankali sai ya shiga sallah sai ya samu nutsuwa yace arihna biha ya bilal hutar da mu da sallah sun fi samun hutu da nutsuwa da kwanciyar hankali in suna cikin sallah to shi Usayd bin Hudayr ya so ya tsawaita sallar sa to amma yanda ya ga doki na zagura ya tsorace kar ya tsinke zo ya taka masa jinjirin dansa to sai ya takaita sallar da gari ya waye abun ya bashi mamaki kwarai sai yazo yake bada labari wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ai mala'iku ne suke saukowa saboda dadin muryarka kana tilawa na burge su suna saukowa to shine dokin nan yake ganin su yake zabura da ka ci gaba da tilawan nan da mala'iku za su sauko su cika sako da lungu na garin Madina kowa sai ya gansu inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan dalili ne dake nuna cewa za a iya gani amma kuma ba zai yi mutum ya kada baki ya ce ya gani ba sai da dalili daga nassi na alqur'ani ko hadisi shi kuma babu shi a yau amma a zamanin annabi in an faɗi dole za mu yadda saboda zamani ne ne na wahayi to shi imran dan husain mutanen basara sun ce yana ganin alhafaza su waye alhafaza mala'ikun da suke kiyaye ayyukan bayi kamar yadda Ibn Hajar ya bayyana cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz as-sahaba al-Hasan al-Basri ai muna jin al-Hasan al-Basri dan basara ne shi kuma Imran ibn Husayn a Basra ya karasa rayuwarsa har Allah ya dauki rayuwarsa mun san garin Basra a lokacin Sayyidina Umar aka kirkire ta to Hasan al-Basri shi kuma dan can ne dan Basra al-Hasan al-Basri yake cewa cikin waɗanda suka zo garin Basra cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wanda ya kai Imran dan Husayn al-Kairi da Abu Bakara ta duk suna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da fitina ta auku in an ce fitina dan tarzoma da aka samu da sabani da aka samu a Basra tsakanin bangarorin musulmai tawagar da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam da Aisha suke jagoranta da kuma tawagar da Sayyidina Ali Allah ya da su gaba ɗaya yake jagoranta to lokacin da wannan fitinar ta auku Imran dan Husayn sai ya kaurace bai shiga wannan tawagar ba bai shiga wannan sannan da aka zo nan ma aka samu sabani tsakanin Sayyidina Muawiya Allah ya da shi a Dimashq da Sayyidina Ali Allah ya da shi rundunar Muawiya da rundunar Ali dukansu sahabban annabi ne kuma dukansu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah sai dai ba ma'asumai bane sannan in kana lissafa alkairansu miliyoyi ba iyaka in kuma zaka lissafa kuskurensu wata kilbe fi daya biyu ba kaga azzalimin mutum ne da zai ma hukunci kan dan kuskure da kai kwa daya dubbai kuma da kai na alkairi ya rufe idan sa wannan in kana neman katan azzalimi ka same shi shikenan sabban annabi ne duk Allah ya yarda da su kuma dukansu ya musu alkawarin aljanna wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukansu Allah musu alkawarin aljanna sahabbai ne na annabi kuma annabi ya hana azaje su yace la tasubbu ashabi kar ku zage sahabbai na duk abin da ya faru daga gare su galibi akwai ijtihadi kuma mai ijtihadi zai iya ijtihadi ya dace da dadai zai iya ijtihadi ya kuskure idan yayi ijtihadi ya dace da dadai yana da lada biyu in yayi ijtihadi ya kuskure yana da lada ɗaya kakenan duk abin da ya faru tsakanin su duk lada suka fita da shi sabanin da aka yi tsakanin tawagar Talha da Zubair da Aisha da kuma Ali duka sun fita da lada saboda mujtahidai ne sannan sabanin da aka samu tsakanin rundunar Muawiya da rundunar Ali duk sun fita da lada wasu sun fita da lada biyu wasu sun fita da lada ɗaya wanda suka dace da dadin sun fita da lada biyu wanda suka kuskure sun fita da lada ɗaya to kaga kenan babu wani abu da za a zo ana yi na ta'aliki na kausasa harshe a kansu bayan Allah na kware Allah ya yarda da su sun samu tarbiya gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kiyaye mana wannan addini muka zo muka riske shi ba da haka ba da muna nan cikin maguzanci Allah ya yarda da su ya saka musu da alheri to fitinar da ta auku a Sham tsakanin Muawiya da Ali ya kaurace shi Imran ibn Husayn baya cikin wannan runduna baya cikin wannan runduna to wannan ma malamai suna lissafa shi daga falalan wannan sahabi Imran ibn Husayn Abu Nu'aym Allah ya masa rahama yana ci yace yana cikin wanda in sun yi adda Allah yake amsa akwai wasu ƴan tsiraru cikin mutane wanda zai wahala su yi addu'a Allah bai karba ba to Imran dan Husayn yana ci inda yayi addu'a yana da wahala kaga Allah subhanahu wataala bai karba ba kuma ko a yau za a iya samun bayin Allah na kwarai waliyan Allah sai dai ba lallai mu san su ba Allah shi ya san kayansa wanda in suka yi addu'a za ka ga Allah na karban addu'an kuma su galibi boye kansu suke ba wai to suke suna cewa su waliyan Allah ba ne a ƙarya suke ba wai sai dai waliyan shedan waliyan shedan shike fitowa ya bayyana kansa amma waliyan Allah Allah shi ya san kayansa akwai wani cikin manyan limamai na Madina wanda malamai suka ce alama yana nuna cewar yana cikin auliya'ullahi shekaru da suka wuce a baya kusan dai shekarun ba su ja ba zai fi shekara 200 ba su ja sosai ba ina jin kamar mun taba bayani a majalisin nan cewar wannan limami cikin ikon Allah idan ya zo ya yi magana wa mutane take kowa yake aikata abin da ya masa magana take kowa zai aikata abin da ya masa in umurni yayi zaka take kowa ya aika ya aikata umurnin sa in hani yayi take zaka ga diggari an dauka an hanu daga hanin sa wani bawa da ya kula da wannan sai zo ya same shi yace satin nan in ka tashi kudu ba kai umurni a yanta bayi man tunda in yayi umurni take ake yi sai yace to insha Allah bawa ya shiryo ya taho yana ta murna yau kan za a yanta shi saboda ya san liman yana kudu ba yana cewa yanta bayi an yanta su yazo zauna ma a sahun gaba da liman yazo sai ji ya kamo wani maudu'i daban ba kan yanta bayi ba yace tayu sai ya shirya sai wani sati ya sake dawowa yaji an kamo wani maudu'i daban aka jera kusan sati hudu yaji maudu'in yanta bayi kan ba a taba shi sai yace tayu liman ya manta har ya sadaukar ma ya mamance wata rana kwatsam bayan wannan magana kusan da shekara sai ya ji liman yana kuduba yana umurni a yanta bayi sai mamaki yace ashe yana sane dai da bukatata ba mancewa yayi ba ana koma gida ubangidansa ya yanta shi sai ya je ya samu wannan limami yana masa godiya sai ya ce to amma abin da nake mamaki kusan shekara fa yanzu da nazo na bijiro da bukata ta gare ka kan kai kudu ba a yanta bayi yace to ai lokacin da kazo da bukatar taka ba ni da kudi ni kuma ba na umurtan mutane su yi abu sai nayi shi yasa kaga in na umurci mutane su yi suke yi saboda ni sai nayi sannan in umurta ai in na umurta a take sai kaga an yi shine Allah yake cewa lima taquluna ma la taf'aluna ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum to shi kafin yayi umurnin sai yayi in yayi sai zo yayi umurni shi yasa yana umurni sai a aikata yace to lokacin da ka zo ka ce kana nema ni kudu ba ayan ta bai banda kudin sayan bawa ni kuma kaida ta bana umurtan mutane su yi abu sai ni nayi to sitin daga lokacin sai na fara asusu ina ta asusu yanzu kaga satin nan da kaga nayi kudu ba ayan ta bai kudi na ya kai na sayan bawa naje na sayi bawa na ayan ta shi yasa sai na zo nayi kudu ba to kaga akan samu waliyan Allah subhanahu wataala amma ba lallai kowa ya zama ya san su ba koye kansu suke yi duk abin da suke suna yi ne tsakanin su da Allah yaddarsa suke nema ba yaddan mutane ba to shi Imran ibn Husain an ce yana cikin waɗanda in suka gaya wa Allah bukata Allah baya mayar da bukatar su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la abar sautari da dama zaka ga mutum gashi ga kamar sa gashin sa a cicture talaka futuk ba shi da cin yau balle na gobe tufafin sa sun yi laushi sun mutu wa wulakanci a tabe amma da zai yi rantsuwa da sai Allah kubutar da shi Allah ba zai kunyata shi ba ya ce wallahi tallahi yau da dare sai an yi ruwa to sai Allah ya saukar da ruwa don kar ya kunyata shi saboda bawansa ne na kwarai to Imran ɗan Husaini malamai suka ce yana cikin irin waɗannan bayin Allah na kwarai sannan Imran ɗan Husaini Allah ya dade shi ya rasu a zamanin sayyidina Muawiya shekara ta 52 bayan hijira a garin Basara wasu kuma suka ce shekara ta 53 bayan hijira gwamnan Basara ya sa shi ya zama alkali da ya danyi na dan lokaci sai nemi a masa afuwa ba zai iya alkalanci ba wannan hadisi da aka karanta mana nasa ne ina ga lokaci ba zai bamu daman karanta hadisin ba sai Allah kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta da yake daidai Allah ba mu ikon amfana da shi abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh